أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يومنا شدة جوات رمضان شكرا تدو ليدة ليهود أربعين دا بقي وإن هدر ما إيشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن ديدا كدا عشرين بيو جوات بيو ميلادية شكرا تدو بيو دا عشرين دا شدة من ساكي هدوا عنا مجلسي من البركة نعم عشرين دا أكو نتو من هدا عنا مجلسي دو منشي غبادة كراتو دا مكي عنا سورة من البركة سورة الرعد مالا يا كرن تعايا تاكا لكن دا شدة الله تبارك وتعالى ينا بياني أتكم ونا آيا دا مدى أهل الكتاب كي واسنك في قلابيو أخوي وطن دا سكي مرنا دا ونا وحي دا الله يسو كرق منزان الله صلى الله عليه وسلم ونا القرآن وسكم سنا واسو سنجي تلجيا سمسا الحالي الله يارجا يا باش الأباري أتكل لتتفنسو كي وازي أيكو منزوكم وزي باش لتاكي أما سنا إنكاري ونشاكينا أبندا واتو يسابا وسنزو تيسو سنا إنكاري سنا مسا أبندا يسابا وسنزو تيسو الله تبارك وتعالى يتي والذين آتيناهم الكتابة ودن دمك باس للتاتي يفرحون بما أنزل إليك سوكا سنا مرنا سنا فرنتكي دا أبندا الله يسوكا أغريكا ودن دمك باس للتاتي أنا نفو ودن دا suke azu kitabi masu littafin at-taura da injila waɗanda suke imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam wani shafe daga cikin yahudawa da nasara lokacin da Allah ya koma zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi imani da shi saboda haka suna farin ciki da wa'in da Allah ya yi na alqur'ani yafrahuna bima unzila ilayka ma'ana suna farin ciki da abin da Allah ya maka wa'i da shi na alqur'ani saboda ai littafin ne da yake dauke da shari'a saboda haka mai imani yana farin ciki idan Allah ya saukar da wahayi na alqur'ani kuma Allah iya bisu a wata aya yace allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wanda Allah ya ba su littafi kuma suna da ilimi na littafin nasu daga cikin yahudi da nasara wanda suke karanta littafin su hakikanin wato tilawa suna fahimtar sa su kan suna imani da alqur'ani to saboda haka suna farin ciki da abinda Allah ya saukar na alqur'ani sai Allah yake wa min al-ahzab amma daga cikin wata tawaga wata jama'a daga ahlul kitabi man yunkiru ba'dahu akwai wadanda suke yin inkari suke musa wani sashi na littafin wato wanda bai dace da abinda yake na son zuciyarsu ba sai suke inkari suke musa wa suke karyata sai Allah ta'ala ya ce kul kadhalika ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam innama umirtu an a'budu Allah ni abinda Allah ya umarce ni da yi shine kadai in bauta masa wala ushrika bihi kuma kada in hada shi da wani in shirka da shi a cikin wannan bauta abinda Allah ya min wahayi da shi kenan ya saukar mu a cikin wannan littafi ai innama umirtu fima unzila ilayya abinda Allah ya min wahayi yake umarta ta a wannan littafin shine cewa in bauta masa shi kadai an a'budu Allah wala ushrika bihi kuma kada in hada shi da wani a cikin bauta kuma ai koma a littafin naku abinda Allah yake kenan abinda Allah ya wahayi na alqur'ani shine dai abinda domin yana gaskata wadancan littafin ne na baya abinda ya shafi tauhidi duk manzannin Allah abinda Allah yake aiko su da shi kenan cewa abota wa Allah shi kadai sai dai shari'a ce ta kan shaban ba shari'a ce ta kan shaban ba shi yasa ba Allah ta'ala a wani yake a ga yanki kuli ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah kace da su ya ahli kitabi ya ma wuta littafi ta'alu kutahu ila kalimatin izwa wa kalima سواء بيننا وبينكم وتذات جيدي تتكان مدكو فاتو مزمة لا تلقشنتا إتتي وانا كلمة ألا نعبد إلا الله كذا مبوتا وقوة في ألا شكري ولا نشرك به شيئا كذا ما هتا شد وانا أتكن بوتا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله kaga kenan abin da Allah ya yi umarni a wannan tallata tafai shine dai abin da alqur'ani yake kira zuwa gare shi shine bautar Allah shi kadai ba tare da yin shirka da shi ba sai Allah yake a gaya masa haka ilaihi ad'u zuwa ga wannan nake yin kira mana zuwa ga wannan tauhidi bautar Allah shi kadai da tsarkake ibada gare shi ilaihi ad'u zuwa wannan nake kiran mutane wa ilaihi ma'ab kuma zuwa ga Allah ne mako mata wato bayan mutuwa kenan zuwa gare shi zamu koma kuma shine zai yi mana hisabi wanda ya bauta masa shi kadai ya samu rahmar Allah wanda ya aikata shirka kuma Allah ya sa shi a cikin azabarsa sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana cewa wannan sakon da Allah ya sauka alqur'ani shine dai wanda ya aika manzanni da shi shine fa dan Allah waka zalika Allah ta'ala ce wa kazalika kamar haka ne anzalnahu muka saukar da shi wannan littafin hukman wanda yake dauke da wato hukunce hukunci ko mai yin hukunci ai hakiman يحكم في كل شيء يحتاج إليه العباد معنى للتافن يانا كده دو كوتي ده كنته كنتين دك أبن دباي فكي دبكاتا نمسلها تلا يوتو أولنا الدنيا حكما عربيا معنى للتافن يوان دي كده كنته كنتين كما الله يسو كد شيد عرشا لا ربتي أي مترجما بلسان العرب الله يسو كد شيد عرشا لا ربتي malamin suna cewa wannan ayar fadin Allah ta'ala wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyan Allah ya saukar da shi ne domin lokacin da su mushrikai suke da'awar cewa suna bin addinin annabi ibrahim ne yahudawa kuma suke da'awar cewa addinin annabi musa suke bi amma kuma sun kyale addini na waɗanda suke da'awar cewa annabawa suke bi suna bin san zuciyarsu to shine sai Allah ta'ala yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ga littafin da Allah ya baka kuma ba za ka bi san zuciyarsu ba domin su magana suke ta baki amma a zahiri ba abin da suke aikata kenan ba yanzu larabawa da su kai za su iya da'awa ko su ce suna bin hanyar annabi ibrahim ne annabi ibrahim wanda yake shine jagora na masu tauhidi baki daya alhali su kuma suna aikata shirka ko kuma yahudawa za su yi da'awar suna bin addinin annabi musa alhali sun saba wa abin da annabi Musa ya kira zuwa gare shi na tauhidi da bin Allah suna sabo ko kuma nasara kaga kenan fada suke da baki amma hakikanin ayyukansu ya saba wa abin da suke kai to suna kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo bi irin hanyar shine Allah ta'ala yake wala inittaba'ta ahwa'ahum ya kai wannan manzo in ka bi irin soyayyen zuciyarsu da suke kiranka zuwa gare shi ba'da ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da izo maka na ilimi shine wannan wahayi na alqur'ani malaka min allahi min waliyin wala wa to baka da wani ko ma bayan Allah wanda zai jibinci baka kariya ya taimake ka wala waqin sanan baka da wanda zai kare ka daga azabarsa wato Allah yana gargadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada ibi wa wadancan masu da'awa ta baki alhali sun saba wa abin da suke fada domin duk wanda suke danganta kansu zuwa gare su na manzanni ba sa bin hanyar tasu mutanen makka ko kuma larabawa na wannan lokaci ba sa bin hanyar annabi ibrahim kawai suna fada da baki ne amma ayyukansu ya sabawa abinda annabi ibrahim ya kira zuwa gare shi na tauhidi da kuma bin Allah haka nan yahudawa da nasara to saboda haka kiran da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya bi irin hanyar su to ko shakka babu ba hanya ce mai kakkiya ba abinda Allah ya yi wa manzon Allah wahayi na alqur'ani na kira zuwa tauhidi ita ce hanya ta daidai saboda haka Allah yake kada ya bi abin da suke kira na soyayyen zuciyarsu in ko ya bi to babu wanda zai ba shi kariya daga azabar Allah in Allah ya so yi masa azaba. Sai Allah yake wa laqad arsalna
wa laqad arsalna rusulan min qablihi wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan wa laqad arsalna rusulan min qablihi wa ja'alna lahum azwajan
Yahudawa ko ahlul kitabi suna aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da cewa ya auri mata da yawa. Suna fadar haka, suna cewa law kana nabiyyan kama za'ama la shaghalahu amru nubuwati 'anil nisa'i. Da gaske ne manzo ne kamar yadda yake fada, da harkar manzancin aida ta shagaltar da shi gabarin auren mata da yawa. Yaushe yake da lokacin da zai auri mata, sai suke kokarin suka ga ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, sai Allah ya bashi kariya. Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan, haƙiƙa mun aiko da manzanni, min qablika, kafin kai, ma'ana ba kai ka fara zuwa ba, cikin wanda muke aikowa zuwa ga mutane su zo su gargaɗe su, su kira su zuwa ga shari'a, ba kai ne na farko ba. Kuma waɗancan manzanni na baya, wa ja'alna lahum azwajan, su ma mun sanya musu mata, su ma suna da mataye da suka aura, wa zurriya, kuma suna da ƴaƴa. Allah ya ba su mata da ƴaƴa. Allah ya shar'anta musu su ma halattun aure, kuma suna da ƴaƴa waɗancan manzanni na baya. Idan Yahudawa ko Nasara suna da awar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata da yawa, to ai sun manta su duba mana cikin littattafansu. Za su ga cewa annabi Dawud alaihi salam an ba da labari yana da mata 100, sadaka kuma yana da guda 300, annabi Dawud alaihi salam. Sannan ɗansa annabi Sulaiman an ce yana da mata 300, sannan yana da sadaka 700, matan da ke ƙarƙashinsa ke 1000. To manzon Allah ko mata 8 ya aula sallallahu alaihi wasallam. To kaga sun manta ne watakila, ko kuma a'a kiyayya da kuma hasada ta rufe musu idanu, sun ma manta da abin da yake na annabawan annabi Dawud da annabi Sulaiman, manya-manya ne cikin annabawa na Banu Isra'ila. Amma har sun manta cewa waɗannan annaba suna da mata da yawa, suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me ya auri mata da yawa. To shine Allah ta'ala ya ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai manzanni da Allah ya aiko a baya, Allah ya shar'anta musu su ma sun yi aure, kuma suna da zuriya, suna da ƴaƴa, wato daga waɗannan mataye nasu. Sai Allah ta'ala ya ce dangane da abin da suke nema na shaida ta annabta cewa ya kawo musu mu'jiza ko wata aya, Allah ya ce wa ma kana li rasuli, aya ta Allah ce, ana Allah ne yake ba da mu'jiza ga manzanninsa, ba su suke yi da kansu ba. Annabi Musa alaihi salam sandar da in ya ajiye ta take zama mu'jiza da izinin Allah ne, sannan in ya sanya hannu a cikin rigarsa ya cire ya haske ka muku, suna da izinin Allah. Haka annabi Isa alaihi salam ya ma gaya musu duk abin da yake da izinin Allah, Allah ne yake ma'ana zartar da wannan. To saboda haka ba wai manzannin bane suke kagar ayar daga kansu daga wajensu, manzo ba yi da wannan damar, sai in Allah ya ga dama ya bashi mu'jiza. Shi yasa Allah ya ce wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah, shi manzo baya iya zuwa da wata aya da mu'jiza sai da izinin Allah, Allah ne yake bashi wannan mu'jiza. Ma'ana suna da awan cewa in kai manzo ne yi mana kaza, kawo mana kaza, sai Allah ya ce to ai ba shi yake yi ba, Allah ne yake yi da izinin, in ya ga dama shi ne wanda yake ba wa manzanninsa aya ya ba su mu'jiza. Li kulli ajalin kitab, kuma kowane al'amari yana da ajali, ma'ana yana da lokaci da Allah ya kayyade masa a cikin littafi. Ai li kulli shay'in qadahu Allahu ta'ala waqtun maktub, kowane abu da Allah yake hukuntawa yana da lokacinsa. Li kulli ajalin kitab, kowane al'amari da Allah yake hukuntawa yana da lokacinsa da ya sanya masa, wato ajali, lokaci, maktubun mafrudun, da Allah ya farlanta ya sanya lokacin nan wanda ya dace da al'amari. Yaliku bi salahi hali ahlihi, wanda idan ce da yadda Allah yake so. Li kulli ajalin kitab, idan Allah ya ga dama a lokacin da iso sai ya ba da aya ga manzo, in ya ga dama kuma sai ya rike. Kowane al'amari a wajen Allah yana da lokacinsa da yake kayyadewa, yake hukuntawa a cikin sa. في الله تعالى يمحو الله Allah yace yamhullahu ma yashau Allah ta'ala shi yake shafi ya goge abin da yake dama wa yusbitu kuma ya tabbatar da abin da yake dama wa indahu ummul kitab kuma asalin littafin yana wajensa subhanahu wa ta'ala wannan aya malamai suka ce raddi ne ga yahudawa da suke da'awar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kawo abu kuma yana canjawa ma'ana annasku cewa za a kawo hukunci sannan kuma Allah ya goge hukuncin da wani hukunci wanda zai kawo daga baya shine a ayar da Allah ta'ala cikin suratul baqara yace ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir baka sani ba Allah yana da iko akan komai yana abin da yaso ne subhanahu wa ta'ala mana in ya dauke aya ya canja da wata ko ya dauke hukunci ya kawo wani hukuncin to wannan ma'ana yana da damar yi haka domin shi mai iko ne akan dukkan komai to shi yasa Allah yace yamhullahu ma yasha'u Allah ta'ala yana goge abin da yake dama ai mina shari'i wal ahkam na shari'o'i da dokoki yadda iso wa yuthbitu kuma ya tabbatar da abin da yake dama kaga malamai suna magana cewa fadin Allah ta'ala yamhullahu ma yasha'u yana magana ne akan wato dokokin da yake canjawa shine annasku a goge wani hukunci a kawo wani wasu malamai suka ce a'a wannan ayar ta game komai da komai amma ce ba iya wannan bane Imam Shaukani Allah ya masa rahama yace zahiru wa zahirun nadmi alqur'ani abinda zahirin abinda wannan lafazi na alqur'ani yake nunawa shine al'umum fi kulli shay wannan hukunci ya shafi komai da komai mimma fil kitabi na daga abinda yake cikin littafin Allah ma'ana yana cikin lauhil mahfuz yana cikin lauhil mahfuz fayamhu ma yasha Allah yana shafe abin da yake dama ma huwa hu ya shafe shi min shakawatin aw ta'ada na cewa wani an rubuta masa shiga wuta Allah ya goge ya mai da shi dan aljanna shine min shakawatin aw ta'ada aw rizqin ko kuma arziki Allah ya bawa mutum arziki yadda iso kuma ya karbe daga wajen wanda iso aw umri ko kuma rayuwa tsawon rai in Allah ya ga dama sai ya kara mutum in Allah ya ga dama kuma sai ya rage masa aw khairin aw sharri ko abinda zai samu bawa na alkhairi ko na sharri in Allah ya ga dama abinda ke rubuce sai ya tabbata shi in ya ga dama sai ya goge ya canja wa yubdilu hada bi hada ya canja wancan da wancan wa yaj'alu hada makana hada ya maida wannan gurbin wannan saboda haka shi Allah yake inji shaukani yace shine la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna shine yake aikata abinda iso kuma ba a tambayar sa shi subhanahu wata'ala shi yake tambayar bayin sa to saboda haka yamhullahu ma yasha'u wa yusbi Allah yana goge abinda yake dama daga abinda aka rubuta a lauhul mahfuz kuma yana tabbatar da abinda yaso sai yace kullu zalika bi asmil masalih duk abinda Allah yake hukuntawa ya danganci maslaha da hikimar Allah tabaraka wata'ala li kulli zamani ga kowane lokaci kowane zamani da kowane al'amari abinda Allah ya so sai ya goge ya canja da wani in ya so kuma ya tabbatar da shi wa indahu ummul kitab kuma asalin littafi wa huwa al-lawhul mahfuz yana wajen Allah subhanahu wata'ala kenan wannan bai shafi kadai canja hukunta hukunta ba a'a hatta al'amuran bayi Allah yana canja abin da yake dama ya goge ya mutum ya da abin da yake Allah yana aikata haka sai wasu suke tambaya suka ce to ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ake tambayar sa game da kaddara sai yace jaffal qalam alqalami ya bushe ma'ana da duk abin da zai kasance an rubuta sai malamin suka ce haka ne abinda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne jaffal qalam ai mala'ika ya rubuta Allah ya masa umarni ya rubuta duk abin da zai kasance na al'amuran bayi to yace wannan ma yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit shi ma yana cikin abinda alqalamin ya rubuta cewa Allah zai canja kaza da kaza dama yana cikin abinda Allah ya rubuta to saboda haka duk abin da Allah ya canja din to yana cikin abinda Allah dama ya rubuta tun fil azal cewa zai canja shi zai canja hukuncin sa subhanahu wa ta'ala saboda haka yamhullahu ma yasha'u ya Allah yana shafi abinda yake dama shi ma yana cikin kaddara din wa yuthbit kuma ya tabbatar da abinda yaso subhanahu وتعالى في الله تعالى يشنا
وإنما تؤمنك بعض الذين نحبهم أو لتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نحيي الأرض ننسفها من أقطارها والله يحكم لا معقب الحكم وهو سريع الحساب.
Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin wannan aya kamar yadda aka ambata a baya cewa sun nemi a ba su wata mu'jiza ko aya don su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah ya gaya musu cewa Allah ta'ala zai iya saukar musu da hukuma akan kafircinsu. Sai suka yi izgili suka ce in gaske ne su gani, ma'ana su gani hukumar ta zo, suna gaggautawa wa yastajirunaka bisayyi'ati qabla alhasana, cewa idan gaske ne abin da ake faɗa to ya zo mana azabar su ganta. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ji ba daɗi a ransa bisa wannan abin da suke na izgili, cewa in gaske ne azabar da aka faɗa suna so su ganta. To sai Allah ta'ala yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa shi ɗan aike ne, abin da Allah ya faɗa na cewa zai iya saukar musu da azaba irin yadda ya saukarwa al'ummomi na baya abu ne wanda yake tabbatacce. In Allah ya ga dama zai saukar musu da uquba da, to amma wannan azabar da zai saukar ba dole ya zanto a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ba, zai iya zamowa bayan rayuwarsa. Kuma Allah zai iya aiko da wannan hukuma a halin yana raye. Saboda haka shi dai kada ya tashi hankalinsa ya samu damuwa akan abin da suke masa na wato ƙaryatawa da kuma kin yin imani. Shine Allah yake wa in ma nuriyannaka ba'd allazina a'iduhu, ko dai mu nuna maka wani shashi na abin da muka yi musu alkawari shine na hukuma da za mu kama su da ita, au na tawaffayannaka, ko mu karɓi rayuwarka kafin mu saukar musu da hukubar, ya zamo baka nan ne hukubar za ta sauka. Fa innama alaikal bala, kai dai abin da yake wajibinka shi ne isar da saƙo, shi ne abin da yake kanka, abin da aka ɗora maka nauyi. Wa alaina alhisab, amma abin da ya shafi yi musu hisabi saukar musu da hukuba ko kyale su har su mutu su gamu da Allah a gobe kiyama, wannan a hannun Allah yake subhanahu wataala, shi ne yake aikata wannan, ma'ana yake aikata abin da ya so. In ya ga dama ya saukar da hukuba gare shi, in ya ga dama ya jinkirta ta, ma'ana jinkirtawa shi ne a duniya a kyale su sai abin da suke so har mutuwa ta zo musu. Yanzu ka tafi lahira, a nan kwazo magana ta kariya, babu yadda za su mutu ko za su yi inkari in sun tafi lahira ko su yi tawaye, tun da an tafi lahira shikenan sun ga hakikar abin da yake ana ba su labari. To saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake ya daina tayar da hankalinsa yana damuwa akan cewa suna cewa a kawo musu azabar in gaske ne, yana nuna kamar yana so din Allah ya saukar musu da hukuma don tabbata hakan ne. Sai Allah yake a'a, in mun ga dama sai mu saukar da hukumar mu kama, in mun ga dama sai mu jinkirta har sai sun je lahira su ganta. Kai dai abin da yake kanka shine isar da saƙo, ma'ana fa innama alayka albalagh, kamar yadda Allah yake fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir, ka isar da saƙo ka gargade su, kai ne gargade ne, innama anta muzakkir, mai tunatarwa ne, lasta alaihim bimusaytir, ba ka da iko a kansu. In ka isar da saƙon ka ce ka kyale, ragowar kuma hisabi na Allah ne. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina, gare mu za su dawo duk tsawon zaman da za su yi a duniya, ai ba a dawwama, dole za su mutu, kuma za su dawo gare mu mu yi musu hisabi. Shine Allah ta'ala yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa hukuncinsu yana hannunsa, za su koma zuwa ga Allah kuma su ga abin da suka aikata. Sannan sai Allah tabaraka wata'ala ya ba da misalin irin yadda yake saukar musu da hukuma a duniya, kamar yadda na faɗa jiya cewa idan Allah ya ce yana saukar da hukuma ba wai sai an yi ruwan wuta daga sama iya wannan ne hukumar ba, a'a akwai yadda Allah zai kama bayinsa a duniya a cikin rayuwar tasu. Ga misali Allah ya ba wa mutanen Makka, shine fannin Allah awalam yarau, shin ba su gani ba su waɗannan da suke musa ko kuma suke da'awar cewa in azabar Allah gaske ce ta zo musu ba su gani ba, anna na'til arda nanqutuha, muna zuwa ga ƙasa muna tauye ta, min asrafiha, daga sassanta. Tauye ƙasa malamin suka ce abin da ake nufi shine mutanen Makka da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Makka da mu'mini ɗan kadan suna ganin kamar ba a isa a yi musu komai ba bayan manzon Allah ya koma Madina ya hijira aka yi yakin Badar sai gashi an karya wato mutanen Makka da suke da awar suna bi kamar sun fi karfin kowa sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane ɗan kadan sun yi galaba Allah ya ba su nasara akan mutanen Makka daga nan kuma sai Allah ya dinga ba da nasara ga mu'minai suna wato kama yankuna daga cikin yankunan da Larabawa suke mallaka ma'ana suna yin jihadi kuma suna Allah yana ba su nasara aina til arda al kufra muna zuwa ga ƙasa ta kafirai kamar Makka kamar Makka nan kusu amin atrafiha ma'ana muna tauye ta daga gefanta ta yadda musulmi suna ƙara samun ƙarfi suna ƙara kama garuruwa wanda ke kusa da Makka yana zuwa garuruwa na musulmi bil futuhi wajen budi da Allah yake wa mu'minai alal muslimina minha shay'an fa shay'an sannatan shi wannan kadai ya isa aya ga mutanen Makka cewa da suna ganin sun fi kowa karfi suna ga ba isa ba sai gashi Allah ya karya su da adadi kankani na mu'minai sun yi nasara akan su sai gashi in mu'minai suka fita suna yin nasara suna cin galaba akan garuruwa suna zamowa garuruwa na musulmi shine Allah ya ce a ankara ahlu makkata nuzula ma wa'adnahu yanzu wannan bai isa su san cewa abin da muka yi musu alƙawari gaskiya bane cewa inna nahnu nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad mun yi alƙawari cewa mu za mu bada nasara ga manzanninmu yanzu wannan bai isa aya gare su ba gashi ai ana cinye garuruwa ana galaba akan su da sun dauka sun fi kowa karfi sai gashi sun zamo ana yin nasara duk lokacin da aka yi yaki su ne a ƙasa kuma mu ne su ne a sama suna ƙara samun galaba suna ƙara faɗaɗa garuruwa na mummure shin wannan ba aya ba ce gare su bai zamo darasi ba gare su walam yarau anna na'khud ardahum naftahuha ba su ga cewa ƙasar da suke cewa ta su ce ba ana yin galaba ana kamawa tana zamowa ƙasa ta mummure min nawahiha daga jaffanta lil muslimina shay'an fa shay'an ma'ana duk lokacin da aka yi yaki tunda aka yi yakin Badar Allah yake bada nasara ga mu'minai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ma'ana wannan ya isa ya zama aya gare su da suna ganin su suka fi karfi sai ga sanan ana cinye su da yaki duk da cewa suna da yawa suna da ganin cewa suna da makamai suna da kaza amma sannan sannan sai gashi ana cinye su da yaki sannan sannan har ya zama a ƙarshe garin Makka kanshi Allah ya alƙawari sai ya bada shi ga mu'minai shine fadin Allah wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah ta'ala shi yake yanke hukunci shi yake hukunci na abin da yaso wala la mu'aqqiba li hukmihi babu wanda yake warware hukuncin Allah babu wanda yake warware hukuncin Allah wa huwa sari'ul hisab kuma shi mai gaggawa ne wajen hisabi mai hukuncin da Allah ya hukunta shine wata rana sai an bude garin Makka kuma babu wanda yake ana wannan hukunci na Allah ne Allah ya riga ya hukunta wannan kuma hakan ne ya faru tunda aka yi yakin Badar ake cin nasara akan ainihin mushrikai har kuma a ƙarshe Allah ya bada nasara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude garin Makka to kaga wannan ya ishe su aya idan har suna cewa suna son aya da za su ga ikon Allah to ai ga sun gani ga Allah ya nuna musu ikon sa ta yadda yake bada nasara ga mummune kuma ya alƙawari cewa mummune shi suke da galaba kuma ga ta tabbata ta tabbata to kaga wannan hukunci ne na Allah wanda ya zartar da hukuncin la mu'aqqiba li hukmihi babu wanda zai warware ko ya mayar da ya juyar da hukuncin da Allah ta'ala ya zartar da shi ya hukunta wa huwa sari'ul hisab kuma shi Allah ta'ala mai gaggawa ne wajen hisabi ma'ana hisabin yana zuwa nan kusa alkiyama din ba wai yadda mutane suke ganin nesa bace a'a kusa ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba saboda haka kamar yanzu ne Allah zai tada hisabi ma'ana ya tada bayi kuma ya musu hisabi fa yujadil muhtim bi ihsani wanda yayi imani yayi aiki na kwarai zai ga abin da ya aikata sakamakon sa haka nan kuma wal mutibi sa'ati wanda ya muna nashi ma zai gani domin Allah mai gaggawar hisabi ne kamar yanzu ne za a tashi alkiyama kuma Allah yayi hisabi ga bayi kowa ya ga abin da ya aikata sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai yake bayani na wa kad wa
يعلم ما تكسب كل نفس
وقد مكر الذين من قبلهم كافين وأنن مشركينا مكة تكي ما كرتي كما زان الله صلى الله عليه وسلم تكي قفرنغن سيسن هنا شكرا إذوا بالله سيسن قبائنشي توبا أكن وأنن أكفارا أبايا الله يا إكو من ذني كما متاننسو كافرين سنة ما كرتي أكن شيني وقد مكر الذين من قبلهم منين ما كرتن شيني قفرنغن قرشن وأنن من ذني كما يدى النبي إبراهيم عليه السلام wannan sarki na zamanin sa Namrud yayi iya kokari ya ga ya gabayan sa har yasa aka hura wuta gagaruma amma Allah ta'ala sai ya tsiratar da manzon sa kulna ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin kaga sai nufin su ga karshen annabin Allah annabi ibrahim amma su suka yi hasara ba su yi nasara ba su suka yi hasara to haka kuma mutanen annabi abin nan Musa alaihi salam fir'auna ba irin yadda bai bai gabayan annabi Musa Allah bai yadda ba haka yahudawa da mushrikai suka yi ta kokari su ga cewa sai sun gabayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai yadda ba har sai da ya isar da safan Allah saboda haka Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa kad makara allazina min qablihim kafan kai waɗanda suka gabace ka wato sun yi makirci su kafirai kenan ga manzannin su falillahi al-makru jami'an amma duk makircin da suka yi Allah ta'ala yana mayan musu da makirci domin dabara duk ta Allah ce duk abin da suke Allah ya gani kuma Allah ta'ala ba zai ba su nasara ba ya alamu ma taktibu kullu nafs domin Allah ne ya san abin da dukkanin rai ke tsorotawa ke aikatawa ke kullawa ma'ana ba abin da ke buya ga Allah na abin da kowa yake kullawa Allah ya gani ko alheri ko sharri kuma abin da suka yi nufi na cewa za su ga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai kyale ba domin ya san abin da suke kullawa na makirci zai mayar da makircin kansu shine fadin Allah wa ya'lamul kuffaru liman uqubad dar a ƙarshe dai kafiran da suke wannan makirci za su gani a gobe alkiyama in aka tsaya a filin alkiyama liman uqubad dar ga wane ne makoma take kyakkyawa wane ne zai samu tsira a lahira mumunai ne su za su tsira a ainihin agobe kiyama su kuma kafirai za su auka ne cikin azabar Allah sai Allah yake wa ya'lamu al-kuffaru liman uqbad dar kina ana gargadin su cewa tun yanzu su gyara kafin a tashi al-kiyama domin aka tashi al-kiyama makoma kyakkyawa ta mummunai ce ai liman al-aqiba al-mahmuda min al-fariqaini an tashi al-kiyama za su gani wane ne zai tsira a wajen Allah gobe kiyama masu imani ko kuma su masu aikata shirka da kafirci ko shakka ba masu imani su ne wanda za su tsira a gobe alkiyama kafirai da mushrikai kuwa za su auka ne cikin ukuba da azabar Allah sannan aya ta ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala sai yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana yadda kafirai daga cikin Yahudawa da mushrikai suke ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma Allah ta'ala shine mai shaida akan cewa shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da addinin musulunci ya masa wahayin alqur'ani sannan duk wanda yake yana da ilimi cikin waɗancan ahlul kitabi ai sun karanta a littafin Allah yayi alƙawari zai aiko da manzo kuma ya faɗi alamomi na wannan manzon kuma sun tabbatar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wannan manzon har ma Allah yayi musu wato ya tabbatar da shaida akan hakan yace ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu ma'ana yadda suka gane tunda sun karanta a littafin irin yadda mutum zai haifa da dan ya tashi a gaban sa kaga ba yadda za a wayi gari wata rana yace da gane shi to haka suka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shine manzon nan da Allah ya alƙawari manzo na gaskiya saboda haka sun san shi suna da ilimi a littafi su ma shaidu ne akan cewa manzon Allah manzo ne da Allah ya aiko da alqur'ani manzo ne wanda Allah yake wato yayi masa wahayi da alqur'ani ya aiko shi da wannan addini manzo ne na gaskiya sun sani me ya hana su imani shine hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq wato hasada ce bayan gaskiya ta bayyana gare su sun san annabin gaskiya ne amma a ƙarshe suka juya baya dan me saboda hasada to shine Allah ta'ala ce wa yaqulu alladhina kafaru kafirai suna cewa lasta mursalan kai ai ba manzo bane daga Allah lasta mursalan suna ƙaryatawa suna cewa kai ba manzon Allah bane kai ba manzo bane da Allah ya aiko zuwa ga mutane suna inkari suna musu sai Allah yace kul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kafa billahi shahidan Allah ya isa mai sheda baini wa bainakum tsakani na da ku cewa ni manzo ne da Allah ya aiko zuwa gare ku kuma Allah shine mai sheda akan haka wa man indahu ilmul kitab haka duk wanda yake da ilimi na littafi wanda ya iya karanta at-taura ya karanta ya san abin da ke cikin ta da wanda ya karanta injila ya san abin da ke cikin ta duk sun san cewa ni manzon Allah ne saboda ai littattafan sun sheda haka saboda haka Allah yace ya isa sheda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah haka nan duk masu ilimi da suke da ilimi a littattafan da Allah ya saukar na kafin alqur'ani na baya duk sun sheda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle manzo ne daga Allah wannan ayar kenan kamar yadda aka fara da ba da sheda cewa alqur'ani wahayi ne daga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka Allah ya cika wannan sura mai albarka da cewa manzon Allah manzo ne na gaskiya kuma Allah shine sheda akan haka da kuma duk wanda yake da ilimi na littafi shi ma sheda ne domin Allah ya riga ya bayyana sifofinsa da kuma duk abin da yake ya shafe shi a cikin littattafai har ma waɗanda suke da ilimi suna iya gane shi kai tsaye suna gani suna cewa lalle wannan shine manzon da gaske amma mai ya hana su imani shine saboda ba su da rabo Allah bai rubuta musu rabo ba suka ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine karshen wannan sura mai albarka suratul ra'd sai kuma sura ta gabanta shine ita ce suratul ibrahim alaihi salatu wassalam sura ta gabanta suratul ibrahim sura ce wacce take ta 14 a jerin tartibin surori na mushafi ita ce sura ta 14 kuma ayoyinta 52 ne a wani ainihin kidayar ko a wani lissafin kuma makkiya ce a ra'ayi na jamhurin malamai cewa sura ce wacce take an saukar da ita a makka sannan kuma wannan sura da aka suna da aka sanya mata suratu ibrahim idan an duba za a ga cewa a cikin wannan sura Allah ya ambace annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda ya mai da shi abin koyi ga dukkan masu imani dukkan masu tauhidi Allah ya bada labarin sa da irin yadda ya kira zuwa ga tauhidi kuma ya nemi tsari ga kansa da zuriyarsa daga duk abin da yake na shirka shine imamul hunafa alaihi salatu wassalam wanda Allah ya bada labarin cewa shine Allah yace wa isqa wa binna isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wato ubangiji yace da shi aslim ka miƙa wuya ga Allah yace na miƙa wuya ga ubangijin talibai annabi ibrahim alaihi salam kuma shine dai wanda Allah yayi masa shaida da godiya cewa shakiran li an'umihi mai godiya ne ga ni'imomin da Allah yayi masa ijtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ila siratin mustaqim kuma ya shiryar da shi zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙe madaidaici saboda haka wannan sura mai suna suratul ibrahim haka take malamai suna cewa Allah ya ambace da wannan sura saboda a cikin ta akwai jigo guda biyu a wannan sura jigo na farko shine kira zuwa ga tauhidi kuma annabi ibrahim shine jagora wajen kira zuwa ga tauhidi jigo na biyu shine kira da Allah yayi ga bayi su yi godiya ga Allah din a bisa ni'imomi da yayi musu Allah ya kira bayi cewa su gode wa ni'imomin sa duk da cewa Allah yake wa qalilun min ibadiy ash-shakur kadan ne bayina cikin bayina masu godiya Allah yake a gode masa bisa ni'imomin sa amma kadan ne cikin bayi suke da godiyar Allah to Allah yayi shaida ga annabi Ibrahim cewa shi ne godiyar Allah ne shakiran li al-ummi kaga Allah ya masa shaida kuma dama wannan sura tana kunshe da kira zuwa ga godiya ga ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala wannan sura ta suratul ibrahim hadisi bai zo ba da yake bayanin falalarta ita kanta kai tsaye sai dai akwai hadisi da suka zo da suke bayani game da wasu ayoyi da ke cikin wannan sura din kamar hadisin bukhari da muslim wanda albara'u dan azu Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace almuslimu idza su'ila fil qabri musulmi idan aka sanya shi a kabari aka tambaye shi yashhadu an la ilaha illa allah cikin abin da za a tambaye shi shin ya sheda babu abin bautawa da dacewa sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ko anna muhammadu manzon Allah ne cikin abin da za a tambayi wanda aka sanya a kabari kenan sai ya ce eh ya sheda saboda shi mai imani ne zai sheda da haka mummuni aka tashi a kabari aka tambaye shi zai sheda cewa ai eh Allah shine abin bauta na gaskiya shi kadai kuma zai sheda annabi muhammadu manzon Allah ne cikin tambayar da za a yi a kabari sai manzon Allah yace fa zalika qawluhu wannan shaida akan haka shine fadin Allah ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah zai tabbatar da masu imani da zance wanda yake tabbatacce a duniya, rayuwar duniya da kuma lahira. Shine in an yi bawa tambaya zai amsa. Wannan aya ita ce aya ta 27 a cikin wannan sura. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan aya tana nufin tambayar da za a yi a kabari, mummuni zai amsa tambayar da za a yi masa, shin kai imani da Allah maka dauke, yace eh yayi imani. Me zaka ce game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace manzo ne da Allah yayi ko mana. Allah zai tabbatar da harshen mai imani ya amsa tambayar nan a cikin kabari. Akwai kuma hadisin da Imam al-Bazzali ya rawaito daga Nana, insha Allah ya kara mata yadda, tace kultu ya Rasulullah, nace wa ma'aikin Allah, ya manzon Allah, tubtala hadhihi al-ummah fi qabriha ko fi quburiha, ance za a jarrabu wannan al'umma a cikin kaburbaranta, fa kaifa bi, to yaya in ni ko aka tambaye ni aka jarrabe ni, wa ana imra'a dha'ifa, gani ina mace mai rauni, ni ma za a yi min wannan tambaya a kabari duk da rauni na? Qala, sai yace eh, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kowa sai an masa wannan tambayar, amma Allah zai tabbatar da mai imani da magana wacce take tabbatacciya, an tambaye shi ba da amsa a wannan ainihin a rayuwar duniya da kuma cikin kabari, shine wafil akhirah. To kaga wannan yana tabbatar da cewa a za a yi tambaya. Ayar nan tana bayyana tambaya ta kabari ne wacce take wannan sura mai albarka. Wannan sura ta suratu Ibrahim, kamar yadda na faɗa, tana da makasid, shine akwai darussa ko wato mawdu'in da take kunshe da shi wacce take karantawa. Kamar yadda nake faɗa, yana da kyau idan ka kalli kowace sura a cikin Alkur'ani ka iya kokarin tantance sakon da ke cikin sura, abinda ake bukata. Yana daga cikin babi na tadabbur da Allah yace afala yatadabbaruna alqur'an, dan me ba za su karanta alqur'ani da tadabburi ba? Me ma'anar tadabburi? Shine kana karantawa kowace sura ka san wani sako ke cikin ta, a dunkule kenan. Idan an ce ma sura kaza, ka san cewa wannan surar ga irin darussa ko sakon da ke cikin ta wanda Allah tabaraka wataala yake isarwa ga bayansa. To in kai wannan, sannan kuma ka dawo ka bibiyi ayoyin Qur'anin, kowanne kai kokarin fahimtar abin da ke kunshe a ciki na ma'ana da kuma an aiki ne mai ake so ka aikata. To shi yasa in za ka karanta Alkur'ani, kai kokari kana tadabburi, kana kokarin fahimtar abin da ke kunshe a cikin kowace sura da kuma ayoyin Alkur'ani. Ita wannan sura, suratu Ibrahim, wato makasid, abin da ke dauke a cikinta na darussa daga ciki kaɗan kenan, akwai bayani na cewa Alkur'ani littafi ne da Allah, saukar littafi ne daga Allah, wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake dauke da shari'a ga bayi, wanda yake dauke da shari'a ga bayi. Kaga shine farkon ayar alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka, wannan littafi wahayi ne da muka saukar da shi gare ka, shi Alkur'ani kenan. To menene hikimar saukar da wannan wahayi? Litukhrijan nata min adh-dhulumati ila an-nur, dan ka fitar da mutane daga duhuwa, wato ta shirka da kafirci da saban Allah, ila nur, zuwa ga haske na tauhidi da shari'a da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala, bi izni rabbihim, kuma Allah shi ya hore ka da izinin sa, shi yace ka je ka isar musu da wannan sako. Allah wanda yake al-azizu, mabuwayi, wanda yake mai rinjaye, mabuwayi, al-hamid, kuma abin yau. Kaga jigon farko a cikin wannan sura shine tabbatar da cewa Alkur'ani wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan wannan sura tana kunshe da kira zuwa ga tauhidi, kira zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma nisantar bautan duk wani abin bauta da ake bauta ba Allah ba a nisance shi. Domin Allah ya faɗa a cikin aya ta 9, Allah yake a harshen Annabi Musa alaihi salam, yana gaya wa banu Isra'ila, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid, lokacin da ya kira su zuwa ga tauhidi. Annabi Musa ya kira banu Isra'ila zuwa ga tauhidi, bauta Allah shi kadai. Sai yace in takfuru, in kuma kuka kafirce, antum, ko banu Isra'ila, wa man fil ardi jami'an, dama duk wanda ke bayan kasa, in duk sun kafirce wa Allah, fa inna Allaha la ghaniyyun hamid, ku sani Allah mawadaci ne, baya bukatar komai a wajen bayin, hamidu, kuma abin yabo ne. Kaga ya nuna cewa kenan bayi, in ma ba su bauta wa Allah shi kadai ba, suka aikata shirka, to Allah mawadaci ne, baya bukatar komai a wajen, kuma shi abin yabo ne. In bayi a bayan kasa suka yi shirka, to ga mala'ikun Allah wanda Allah kadai ya san adadin su wama ya'lamu junud rabbika illa huwa suna bauta wa Allah akwai wanda yake yayin sujjada tunda ya sunku ya bi daga kansa ba a tashi kiyama yana sujjada akwai wanda yayin ruku'i akwai suna bautar Allah ga dakin da yake sama mala'iku 70 kullun suna shiga su bauta Allah in sun fita washe gari wasu ne za ka shiga tunda aka halicci ainihin sama suke shiga suna bauta wa Allah to saboda haka dan mutane sun yi wa Allah tawaye me za su rike Allah ba za su rike Allah da komai ba kaga ana kiran mutane zuwa ga cewa lalle su bauta wa Allah shi kade kuma sun yi tawaye ma wannan ba zai rike komai ba ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah yake ba mu labarin annabi Ibrahim yana faɗa cikin aya ta 35 yana roƙon Allah ya nisantar da shi daga bautar duk wani abin bauta in ba shi ba wa zinubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah ka tsare ni ka bani kariya ni da zuriyata da ƴaƴana kada mu bauta gumaka yana neman tsari daga bautar gumaka sannan kuma a ƙarshen surar aya ta ƙarshe Allah ya ce wali ya'lamu annama huwa ilahun wahidun wali yatazakkara ulul albab ƙarshen ta sai Allah ya rufe kuma da kira zuwa ga mai cewa bayi su san cewa Allah shine abin bauta na gaskiya shi kadai kuma ya zanto wa'azi da sanatarwa ga mabuta hankul shine hikima ta saukar da littafi alqur'ani kuma hikima aiko manzo ce dan a kira mutane zuwa ga su san waye abin bautar su shine Allah makadaici wanda babu wani abin bauta in ba shi ba kaga wannan sura daga cikin abin take karantawa suratu ibrahim kira zuwa ga bauta Allah shi kadai da nisantar bauta wa nan Allah sannan kuma a cikin wannan sura akwai wa'azi da kwankwasa ga bayi wato tsoratawa a cikin ta akwai ayoyi wanda suke masu ban tsoro ne kuma fadin Allah ta'ala wa waylun lil kafirin min azabin shadid Allah yake waylun azaba ta tabbata ga kafirai wato wani wail aka ce wani kwari ne a gidan wuta da za a sa kafirai wa kuma su dandana azaba mai tsanani su waye waɗannan da ake gargada da wannan wail alladhina yastahibbuna alhayatad dunya ala alakhirah waɗanda suke fifita rayuwar duniya su kyale lahira to in suka kafirce wa Allah suka fifita duniya akan lahira to sani suna da me azaba mai tsanani a gidan wuta a wani waje da ake cewa shi wailu wato gidan azaba a gidan wutan kanta ma waje ne na azaba sannan kuma Allah ta'ala yake gargada bayi yace la in shakartum wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum a aya ta 6 yana shelanta wa bayi ubangijin bayi yana fada cewa ga ni'imomi nayi muku kuma in nayi muku ni'imomin ban gushe ba in kun yi godiya to zan kara muku daga ni'ima amma wala in kafartum in kuka butulce kuka yi kafirci to inna azabi la shadid ina sanar da ku cewa azabata mai radadi ce mai tsanani sannan kuma aya da Allah yake ta wastafu wa khaba kullu jabbarin anidin nura in jahannam wa yusqa min ma'in sadid akwai ayar da Allah yake gargadi da azabar da za'i wa yan wuta wa yake tsoratawa kaga akwai kawari kenan a cikin wannan sura wato ayoyin da ke kwankusa na tsoratawa da ke wato gargadi ga mutane cewa fa duk wanda bai bi Allah ba to azabar Allah tana da tsanani sannan daga cikin abin da wannan sura take dauke da shi na darussa akwai bayani na ni'imomin Allah ga bayi Allah ya faɗi ni'imominsa da yayi ga bayi wanda yake su yi masa godiya akai wanda a cikin aya ta 6 yace in kun yi godiya zan kara muku daga ni'imata ya ambaci ni'imomin cikin ayoyi na wannan sura inda Allah yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an Allah ne ya halicci sama da ƙasa kuma ya saukar muku da ruwa fa akhraja bihi minas samarati ya fitar muku da ƴaƴan itatuwa rizqan lakum arziki a gare ku ƴaƴan itatuwan da kuke ci kuke jin daɗi kuke rayuwa sannan ya hore muku sakhara lakum al-fulka ma'ana ya hore muku jirgin ruwa za ku dora akan teku akan ruwa litajriya fil bahri bi amri sai yadda in ka dauke ma'ana dan dutse kankani ko kwandala ka jefa a ruwa sai ya fada ya nitsi amma sai kaga an dora jirgi mai nauyi akan ruwa kuma Allah ya tsai da shi wannan yana cikin ni'imomi da Allah ya gabayi suna iya tafiya da jiragen ruwa akan ruwa kuma ba tare da ya nitse ba shi yasa yake bi amrihi ka gani yake litajriya fil bahri bi amri wa ke rike da wannan wato manya manyan jirage da ke tafiya akan ruwa da kanana Allah ne shi da umurnin sa wannan suke gudana sai yake wasakhara lakumul anhar kuma Allah ne ya gudanar muku da koguna da ƙoramu da kuke amfana da su wasakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn ya halatta muku wata da rana suna kai kawo wannan ita bi wannan izo kuma yayi muku haka ne domin ya ni'imta ku da cewa zaku gayi ne wanda zaku rayu a ciki je sana'a sannan Allah ya kawo muku dare da zaku kwanta ku huta a ciki wa sakhkhara lakum al-laila wan-nahar sannan yace wa ataakum min kulli ma sa'altum kuma Allah ya ba ku daga duk abin da kuke roƙon wa ataakum min kulli ma sa'altum a kalce ma Allah yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bayan ya ambaci wani shashi na ni'imar sai ce kai in ma da za ku ce za ku kididdige ku lissafe ni'imomin Allah ai ba za ku iya ba ai ni'imar Allah ta fi karfin a kididdiga ta gare bayi domin ai a cikin ta kuke rayuwa a cikin ta kuke kai kawo a cikin ta kuke bacci ku tayi cikin ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala me yasa Allah ke gaya mana wannan shine ayar da ta gabata wa yasta'adna rabbukum la in shakartum ina gaya muku ni'imomina ne yanzu Allah domin ku yi godiya in kun yi godiya zan kara muku amma wala in kafartum in kuka ki godiya akan ni'imomin to fa ku sani azabata tana da tsanani zan saukar da ita akan mana an dauke ni'imar ta kamar yadda na faɗa babu azabar da tafi wahala tafi tsanani irin Allah ya maka ni'ima ya dauke ni'imar ta kana da ido lafiya lau kana gani shikenan Allah ya dauke ganin ai kaga ba musiba gonda wanda ya tashi ma dama baya gani bai san dadin ganin ba kana ji lafiya lau sai Allah ya dauke din ya zama baka ji sai dai ai maka nuni wannan wata irin musiba ta wannan ba babu ita kana da kafafun ka lafiya lau kana takawa sai Allah ya dauke kafafun ya zama sai dai a keke ko sai dai a jan gindi kaga wannan ai wato ashe kafafun nan ba karaman ni'ima ba take kana zuwa inda kake so zaka yi gudu zaka yi kaza ni'imomin ba su da iyaka kana jin dandano da kanshi an ka je ka sa a baki zaka ce wannan akwai gishi ko a sukare ya ko wane ne Allah ya rike a nan ya zama baka jin dandano ke kanshi wannan ai musiba ce ni'ima ce Allah ya maka kana sansanawa ka ji kanshi ka ji dadi ka ji wali ka kaute masa ya zama Allah ya dauke kanshin baka ji to ni'imomin ba sa iya kididdiguwa inda Allah ya dauke ni'ima to ko shakka babu ba ainihin kuba da tafi girma irin wannan to kenan abin da ya wajaba shine ai wa Allah godiya bisa ni'imominsa in an yi godiya ya alƙawari kuma zai ƙara wa bayi cikin ni'imarsa a ƙarshe a takaice kenan makasid na wannan sura shine kira ga bayi a cewa shi wa Allah godiya kamar yadda ya gabata a baya kuma Allah ya bayyana mana annabi Ibrahim alaihi salam yana cikin bayinsa masu godiya shakiran li al'umihi istabahu wa'adahu ila siratal mustaqim sai Allah ya kawo labarin annabi Ibrahim wanda yake mai godiya ga Allah domin ya ja hankalin rabo bayi cewa su ma su yi wa Allah godiya wa yasali ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna azlalna katiran minan nas har zuwa karshen inda Allah yake bayani game da godiyar da annabi ibrahim yake wa Allah alhamdulillah alladhi wahaba li al-kibri isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'ud du'a kuma yayi addu'a ya nuna godiya ga Allah bisa ni'imomin Allah kaga wannan sura kamar yadda na faɗa jigon abin da take kunshe da shi na darasi shine bayani akan tauhidi da kuma kira zuwa ga yawa Allah ta'ala godiya gobe insha Allah ta'ala zamu kokari mu yi talqisi na jumlar abin da surar take dauke da shi a takaice sannan kuma sai mu bi ayoyin a gurguje kamar yadda muke yi Allah ya bamu tawfiki da dacewa a cikin hakan Allah ya bamu ikon fahimta da kuma aiki da abin da muke karantawa Allah ta'ala ya karba ayyukan mu ya fi mana kurakuran mu a wannan wata mai albarka muna tawassuli muna roƙon Allah ya zaunar da kasan mu lafiya muna buƙatar wannan addu'a a koda yaushe saboda zaman ta lafiya shine zaman mu lafiya kuma wannan ni'ima da muke ciki na mu zo masallaci mu yi sallah mu yi karatu mu yi darasi din ni'ima ce ta zaman lafiya saboda haka mu rika tuna wannan mu roƙi Allah saboda gafatin tuno ta ko ina sun baibaye kasar muna buƙatar mu roƙi Allah ya tabbatar da aminci a ƙasar da zaman lafiya mu ci gaba da bautar Allah cikin aminci muna yin darasi muna gudanar da addinin mu da rayuwar mu cikin aminci kuma mu yi addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari saboda gaskiyar sababin rashin zaman lafiya akwai rashin shugabanci na gari akwai wanda suke zuciyarsu ba mai kyau bace ba su damu da ƙasar ba suna ganin suna da su sun samu abin da suke za su rayu a kai saboda haka ba sa damuwa da ƙasar to ga mun samu shugabanni waɗanda za su kasance masu kishi masu san al'umma ƙasar ta zauna lafiya ta ci gaba to sai ƙasar sai kaga ta zauna lafiya saboda haka mai yawaita addu'a mu roki Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala ya sanya albarka a garuruwan mu na musulmi Allah ta'ala ya dauke mana dukkan fitina Allah ta'ala ya ba mu lafiya da kuma ainihin zaman lafiya Allah ya sanya albarka a cikin kasuwanin mu da sanu'in mu Allah shirya mana matasan mu duk bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda muke gudu da sharri Allah ya tsare mu daga gare shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum.